haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin ranar Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mamacin shirin ciwon mace shirin da ke haɗa kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Masu rajin kare haƙƙin ƴan ƙabilar Ugur da masana sun dace a wurin yin marhabi da cire ƙungiyar musulmin Ugur da ke yammacin China ta ETIM daga jerin ƙungiyoyin ƴan ta'adda. Suna cewa matakin da Washington ta ɗauka zai taimaka wa ƴan addinin tsirarun wurin neman ƴancinsu, kana zai hana wa China aikata cin zali a yankin Xinjiang da sunan yaƙi da ta'addanci. Za a iya cewa China ta yi nasara wurin dora wa ƙungiyoyin Ugur da wasu ɗaiɗaikun 'yan ƙabilar sunan 'yan ta'adda a fagajin ƙasa da ƙasa, in ji Ishad Hassan Kakbori, memba na ƙungiyar 'yan ƙabilar Ugur da ke Munich wacce China take zarginta da ƙungiyar 'yan ta'adda. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa a wani umarni a ranar 20 ga watan Oktoba da aka buga a ranar 5 ga watan Nuwamba cewa an cire ƙungiyar cikin jerin 'yan ta'adda. Wannan shawara a cewar mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen yana faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa ta AFP cewa an ɗauka ne saboda fiye da shekaru 10 an gano babu shaida da ke tabbatar da ƙungiyar na nan a raye. Wata motar tafi da gidan ka ta tarwa tsakanta a cibiyar kasuwanci ta Nashville a jihar Tennessee ta nan Amurka a jiya da aka yi bikin Kirismeti, inda mutum uku suka jikata, lamarin da 'yan sanda suka kwatanta da harin ƙasar waje. Jama'an tsaron sun kwashe mutane da ke kusa da wurin yayin da aka kira jami'ai masu kula da bama-bamai zuwa inda fashewar ta auku. Hukumar kula da sha'anin jiragen sama ta ƙasa ta dakatar da jigilar jiragen sama na ɗan lokaci zuwa filin saukan jirage na Nashville saboda batun sadarwar yankin da fashewar ya shafa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Haɗakar ƙungiyoyin 'yan tawaye masu yaƙi da gwamnatin Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ta faɗa a jiya Juma'a cewa za ta fasa shirin tsagaita wuta na kwanaki uku kafin zaɓen ƙarshen mako da ke cike da tankiya. Ƙungiyoyin 'yan ta'addan sun ƙaddamar da wani farmaki a makon da ya gabata, suna barazanar yin tattaki a babban birnin ƙasar Bangi, wani abin da gwamnati ta kwatanta da yunkurin juyin mulki, amma an taka musu mulki da taimakon ƙasashen waje. Ƙungiyar haɗakar ta Coalition of Patriots for Change CPC a taƙaice ta sanar da taƙaitacciyar yarjejeniya kafin zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisa a ranar Lahadi da ake masa kallon wani babban jarrabawa ga ƙasar da ke fama da tashin hankali. Amma ƙungiyar 'yan tawayen ta CPC ta faɗa a wata sanarwa a jiya Juma'a cewa za ta dakatar da yarjejeniyar tsagaita wutar ta sa'o'i 72 da ta ba kanta kana ta fara gudanar da tattaki zuwa ga babban burinta a cikin babban birnin ƙasar. A ƙarshe, ƙasar Habasha za ta gudanar da zaɓe 'yan majalisar dokoki a ranar 5 ga watan Yuni a cewar hukumar zaɓen ƙasar a jiya Juma'a, yayin da Prime Minister Abiy Ahmed ke ƙoƙarin kawo ƙarshen rikicin siyasa da na ƙabilanci a yankunan ƙasar. Jam'iyyar Abiy ta Prosperity Party mai kishin Habasha da ya kafa ta a wancan shekara tana fuskantar ƙalubaloli masu yawa daga jam'iyyu masu aƙidojin ƙabilanci da suke neman mulki ga yankunansu. Ƙasar mafi yawan al'umma na biyu a nahiyar Afirka tana amfani da tsarin mulkin tarayya, tana da gwamnatocin yankuna 10 waɗanda galibi suke rikici da juna ko kuma suna fama da rashin zaman lafiya. A yankin Tigiri da ke arewacin ƙasar, dubban mutane ne ake sa ran sun mutu, kada wasu 950 kuma suka arce daga gidajensu tunda yaƙi ya ɓarke tsakanin rundunar yankin da na gwamnatin tarayya a ranar 4 ga watan Nuwamba. Tigiri wacce ta bijire wa gwamnatin tarayya ta gudanar da zaɓenta a cikin watan Satumba, zaɓen da ake masa kallo ba na halal ba. Sama da motoci 445 ciki har da motocin dakon kaya da suka makale a tashar jirgin ruwan Dover a Birtaniya sun samu damar ficewa a jiya Juma'a bayan ɗaukar ƙarin runduna da suke ƙarfafa gwajin coronavirus a cewar wani minista. an fara jigilar jiragen ruwa daga Dover zuwa tashar jirgin ruwan Faransa ta Calais a ranar Alhamis, lamarin da ke kawo ƙarshen katangewa da Faransa ta ɗora na kwanaki biyo bayan gano wani sabon nau'in coronavirus a Ingila. Ministan sufurin Burtaniya Grant Shapps ya faɗa a wani sakon Twitter jiya Juma'a cewa an gudanar da gwajin coronavirus sama da 10,000 a kan direbobin motocin, kana 24 kadai ne aka gano suna ɗauke da cutar.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin Ina za mu je.
Barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin Ina za mu je matasa, wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. Idan wasu ba su manta ba, a makonnin da suka gabata mun taɓo batun muhimmancin ilimin jima'i ga yara. Sai ku biyo mu domin jin ci gaban shirin. Za mu dora ne daga inda muka tsaya.
Ga wata matashiya da na zanta da ita, ta kuma shaida mun yanda ta ji sa'ilin da ta so maganin canji a jikinta.
Sunana Fatima Kabu, shekaruna 17. A lokacin da na fara al'ada, yanzu dai zai kai kamar shekara 3. A lokacin da na fara primary boarding school, a lokacin da muke boarding muna ganin irin manya irin suna faɗa mana a makaranta ko malamai haka, kuma lokacin komawar mu takan faɗa mun yaya abubuwan yake. So a gaskiya da lokacin da dai na fara, duk da dai mama na ta gaya mun abubuwan kuma an sanar da mu a makaranta, sai nake jin kunya in gaya wa mama ta ai gashi abin da ya faru da ni. Amma ko lokacin ina da wayo saboda tuni mama na ta faɗa mun abin, kuma a makaranta ma irin ana faɗa mana hakan nan, sai kawai irin na ɓoye wa mama ta har ya tafi. So a ranar da zan taɓa manta ba, na dawo a makaranta kenan, sai mama ta kira ni daki ta ce min kin fara yin period ko? Na ce mata in, ta ce min to me yasa ban gaya mata ba? Kin san yanayin kunya, bai bar ni na gaya mata ba, ko da a lokacin ban san a yaya aka yi ta gane ba, ita dai take tambaya ta. To lokacin da dai na fara kaɗa wa mama na kenan, amma tun aka yi dama a makaranta an koya mana yanayin abubuwan kuma ko mama na ta kan faɗa
haka. To bacin nan a lokacin da kika fara, na san kafin fara al'ada akwai irin ɗan canje-canje da yawa kana a jikinki, kamar a misali za ki gani ka ɗan fara nonuwa da kuma ɗan wa'yansu canji. Shin a cikin sauran ƙawayenki kuna irin hira da su, ko kuma dai akwai kunya wanda ba ki iya gaya wa kowa?
A gaskiya to lokacin da ni na kasance ma irin yawancin friends ina sun fi ni a shekaru, kawaye na kenan sun fi ni a shekaru. To su dai sukan yi kuma irin koda ka gan su ne ke karama a cikin su, amma duk da dai kunya dai bai bani na gaya musu ba, amma dai su na san irin wata rana sai su ce maka ko irin mun tashi a makaranta a makare, in ka ce wani ka zo mu je mu sallah, za su ce maka ai kai ba ai ba na sallah ni. Amma ni lokacin da na fara al'ada a gaskiya ya ba wanda na fadawa yanayin abin ne dai, to irin kana so kunya ne.
To Binta Zurmi, kin dai ji Fatima, ke ya kika ji ko kuma ya kika yi lokacin da kika kai irin shekaru irin nata?
To sai kin san ni ya fara ce akwai wani katanga tsakanina da mahaifiyata, amma duk da haka akwai wani mataki da mukan yi magana. Amma gaskiya lokacin da na fara ganin canji a jikina, mu ba mu da irin wannan baki da zaka zo ka faɗi ka ce a'a ga kaza, sai dai su da kansu idan suka gane cewa wani abu ya faru, to lokacin ne za a fara gaya maka kaza, za ka gaya maka kaza. Wanda ni yanzu ba haka nake da yarinyata ba, ina kokarin in kawo canji. Duk wani katanga da na samu tsakanina da mahaifiyata na riga na canza shi.
To me yasa kika dauko wannan salon ganin cewa ke baki samu ba?
Saboda zamani ya canza, Shamsiya, idan baka nuna ma danka haka a gida ba, zai je a waje a nuna mishi abin da bai kamata ba. Shi yasa tun daga gida yarinya ta shekarar ta tara, amma yanzu abubuwan da ta sani, ta san tabi mai kyau, ta san tabi mara kyau. In kika tambaye ta, in kika taba mata kafada, za ta ce tabi ne mai kyau. In kika dake ta a baya, za ta ce tabi ne mai kyau. Na ce duk ta samu, ina nan ta gaya mu, in bana nan ta gaya wa malama, ko wane ne, ko mace ko namiji ne mata. So zamani ya canza, kuma dole mu tafi da zamani a ilmantar da yaran nan. Ina ganin ta haka ne kawai zamu rage wannan cin zarafin da yayi addabu jama'a a cikin mutane, da mutane kuma ba a iya bude baki ayi magana.
Madalla. To ana shi bangaren malamin addinin Islama Suleiman Nasir yayi mana nazari ta fannin addini.
Musulunci ya yarda da a koya wa yaro ya zai tsare rayuwarsa, saboda yana daga cikin tarbiyya ta mu mutan yayan arewa. Ba a yarinya ta zauna ba da hijab ba, ba a yarinya ta zauna da kamammun kaya ba, har ta fito wanda ba muharramin ta zai ganta. Duk wannan kaucewa wani abu ne na badala, wanda yake a yanzu sai aka yi yin kwafayin da wasu abubuwa na Yahudawa, sakamakon kallace-kallace da kuma sakamakon suturu da ake saka wanda suke shi yasa fajir shi ya yawa a yanzu. A ta fita cikin yanayi kamar kwatankwacin tsarin ki tsari, dole namiji ya gance shawara. Wanda yake wancan ilimin na dan sauƙaƙa ɗan daga abin da aka nemi na faɗa. Wancan ilimin da aka sanar da shi, idan macen an sanar da ita cewa kattai kaza, kattai kaza, in kai kaza al'aurata a waje take, in kai kaza al'aurata a waje take, in aka taba ta guri kaza, kaza ne zai faru. Ai tana da sanin ilimin. Bambancin idan aka ce sai sanda ta zama minzala ta mace, za ka koya mata. To kuma a baya in abin ya riga ya shige ta, ya za a yi ka tankwasa ta ka gyara ta? Shi yasa Bahaushe ce itiya ce tun yana ɗanye ake lankwasa shi.
To masu sauraro, abin da lokaci ya ba mu dama kenan a wannan makon, amma idan Allah ya kai mu makon gobe, ku kasance da shirin Ina za mu je matasa domin jin ci gaban wannan shirin. Ya sa madadin kowa da kowa, musamman ma wakiliyarmu Shamsiyya Hamza Ibrahim da Salamar Abo da ya haɗa mana sauti. Ni Hadiza Kyari ke cewa mu kasance lafiya. Ma assalam.
Tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kawo yanzu, cutar coronavirus ba ta da magani.
Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunnen ya ji, gangar jiki ya tsira.
To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da maimaitin shirin Ya Mace.
Alaikum mai sauraro, barka da maraicin yau, kuma barka da kasancewa da shirin ciwon yamace tare da ni Aisha Mu'azu. Yau a cikin shirin ciwon yamace za mu yi duba ne akan cin zarafi a zamantakewar aure da wasu dalilai da ke haifar da matsalar tun farko. Da alamu dai mata sun fahimci cewa dole su tashi haikan domin tsamo ƴan uwansu daga cikin dangin matsalolin rayuwa, domin al'umma ta samu waraka daga irin hali da ake ciki. Abin da ya sa kenan Mastery Institute of Applied Psychology ta shirya wani taro domin mata a nan Abuja. Na zanta da ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya taron, Maryam Gulu, a game da makasudin shirya irin wannan taro. Sai a biyo mu a cikin shirin ciwon ya mace.
Ina ɗaya daga cikin organizers kamar idan kana da matsaloli, ta yaya za a gane kana da matsala a rayuwa, kuma ta yaya za ka yi improving akan
Yanzu kin yi bayani akan baiwa ma'aurata shawarwari kafin ayi aure
sosai,
wanda wasu suka yi amanna cewa shi ke janyo yawan mace-macen aure da kuma matsaloli da muke fuskanta musamman a arewacin Najeriya.
Abinda ake cewa premarital counseling, shawarwari da kuma lura da su akan hanyoyin da ya kamata su gina rayuwarsu ta aure kafin su shiga aure. Saboda ni na yi auren farko, ban taba sanin cewa ma tsakanin mata da namiji ana faɗa ba. Wannan sabuwar rayuwar da na samu kaina duk da cewa dan uwana ne, yadda aka girman da ni daban da yanda shi ya samu tashi tarbiyya. So muka zo muke ta samun matsalolin da ban gane ba. So daga baya mun rabu, na sake yin wani aure. Shi ma haka nan, saboda ba mun fito daga wuri ɗaya ba, al'adunmu ba ɗaya ba, muke ta samun matsaloli. Sannan kuma idan har values ɗinki are totally different from that of your spouse, values ɗaya da kuma abin da suke da muhimmanci a rayuwarki, idan suka zama cewa suna da bambanci tsakaninki da ke da shi wanda za a ki aura ɗin, to za a samu matsala, za a yi ta samun clashes. Sannan akwai abin da muke cewa a Turanci, you cannot do marriage all by yourself. Ba za ka iya yin aure kai kadai ba, duk da cewa a wurarenmu musamman arewa ana cewa kada ka kawo wani bare kenan a cikin aure. To wannan maganar ba gaskiya ba ce. Kana buƙatar abinda yasa, the question is, wane ne ya kamata ka kawo cikin lamarin aure? Shi ya kamata ka sani, ba a ce ka kawo kowa da kowa ya san me kake cikin harka. To ta yanda za a samu sulhu tsakanin ma'aurata.
Ana samun batun cin zarafi tsakanin ma'aurata. Wani lokaci a daga gani namiji ne yake cin zarafin matarsa, wasu sa'ilin kuma sai ka ga matan ne. Ina son mutane su fahimci nau'o'in cin zarafi. Idan mace ce wani za ta gani idan mijinta ya dawo za ta hantare shi, ki ba shi ma abinci sai dai shi wani lokaci ya ta je waje. Shi kuma namijin shi ma akwai wani lokaci za ki ga ya ki kanka matarsa, ya ki barin ta tayi mu'amala da ƴan uwansa. Mutane ya kamata su fahimci idan suna cikin zamantakewa na aure, su san lokacin da za su nemi taimako a kan wannan lamarin.
Kamar misali yadda nake ce miki, premarital counseling yana da kyau. So idan kuka zo under premarital counseling, akwai abubuwan da idan aka tambaye ki, aka tambaye shi, za ki san cewa maybe yes, you can come and have a common ground, you can work on those issues. Sannan kuma akwai tun nan din kuma za ki iya fahimtar cewa idan fa aka yi auren nan, aka ci gaba da shirin auren nan, aka yi auren nan ba tare da an gane yadda za a tafiyar da auren nan ba bisa waɗannan matsalolin, to za a samu matsala. Kamar ni mutum ce mai son neman ilimi musamman na addini, na auri wanda bai damu da mace ta fita ta nemi addini ba, yana ganin a'a ki zauna gida, aike mace ce, you belong home. Gane to irin waɗannan. Ko kuma mace kina aikin gwamnati, ko kina son kina ra'ayin ki ci gaba da karatu, ko kuma ki wani aiki, ko kuma wani businesses, you know, ba ku zauna an tantance cewa yes wannan mijin ya yarda cewa eh lalle zan bar ki ki karatun ki ba, ko lalle zan bar ki ci gaba da aikin ki ba, ko kuma za ki yi sana'o'in ki ba. To idan ba a zauna an tantance wannan batun a wurin premarital counseling, zai kai iya zama matsala idan ba a samu yarjejeniya ba. Kin nan namiji da idan ya dawo gida ana iya samun cin zarafi. To ni kamar yanzu misali, zan iya baki misali da ni cewa na auri wanda idan ya fita ya dawo, na ce mishi sannu da zuwa, na ɗauko ruwa na bashi ma yana iya wasa mu ruwa, sai ce ai bai tambaye ni, kin gane, sai ce ai ban ce miki bani da kafa ko bani ya tashi in je ruwa. Duk wannan yana ɗaya daga cikin cin zarafi. Kuma idan har ba ku fahimci juna na wani tsantsawan lokaci ba, aka zo aka yi gaggawar yin, to za a iya samun matsaloli. Lokacin ne halayen mutum na gaskiya na kwarai za su. To idan aka samu dan wannan rata tsakanin ki, aka zauna aka yi bayanai akan yadda za a tafiyar da aure, to shine za ka iya fahimta. Saboda daga akwai tambayoyin da za a yi ma namiji ma ko mace, za ki iya gani ya sa sun taso da zahirin rai su ce ya za a yi musu irin wannan tambaya. To duk wannan is a red flag, yana nuni da cewa mutumin nan yana da matsala na anger issues, and you need to know and you need to be aware dan ka san ta yanda za ka handle wannan problem. Saboda idan ba marriage counseling ka je ka auri wani mai zahirin zuciya, mai zahirin rai, ya tashi ya yi ta waɗannan abubuwan nan, he is totally a stranger, ba wanda ka sani ba ne, ba wanda ka yi tunanin za ka tsara rayuwarka da shi ba ne.
Dr. Amina Ahmad Shehu likita ce, kuma tana ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan taron.
Sannan kuma akwai wani mutane saboda cututtuka da suke ta yawo saboda kazanta da sauransu.
amma a kwanan nan za ka ga mafi yawa abinda ko mafi yawancin abinda ke damun mutane matsalolin da ke damun su saboda rashin kwanciyar hankalin da aka samu kai a cikin ƙasa a yanzu mutane suna daukan abu a zukatan su abubuwa na damun su sai ka ga mutum ya kwanta bai tashi ba hawan jini ya damu mutane da sauransu saboda haka inda na samu kaina yanzu ba taimakawa mutane kawai nake iya yi ta abubuwa da ya damu jikinsu ba amma kwakwalwarsu ba saboda wani lokaci mutum ma sai ka ga baka da ma kuzarin tashi kai komai a rayuwa saboda abubuwan da ka ɗauka wahalhalun rayuwa sun yi yawa da sauransu.
To me kuke fatan cimmawa da wannan taro?
Wannan taron an yi shi ne saboda a yi ma mutane assessment su fahimci ina ne suke da matsala. A wani wuri ya kamata su nemi improvement a rayuwarsu. Taimako sannan kuma za a taimaka mishi da therapy inda zai gano abubuwan da suka shafi rayuwarsu tun lokacin da yana yaro waɗanda su suka yi contributing to inda yake a yanzu. Su ne suke contributing to yawan matsalolin ma da ake samu a rayuwa. Aure kadai ba amma har da aure misali wanda ya taso ya ga gidansu ana cin zarafin iyayen shi idan mace ce za ta dauki cewa aure ya haka ne aka yi gan don haka za ta yi aure miji yana cin zarafin ta amma za ta yi dauki wani mataki saboda haka ta ga ana yi dan namiji ne kuma ya taso gidansu ya ga ana cin zarafin mahaifiyar shi so sai ya dauki cewa ai shi ne abin da ya kamata namiji ya yi idan namiji yana da iko a gidan shi don haka ya kamata ya nuna shi ya isa zai nuna ikon nan zai a cin zarafin matar shi ma saboda haka ya taso ya ga ana yi a gidansu yara suna koyon abinda suka ga uwayensu suna yi ba wai abinda uwayensu suka gaya musu cewa su kuma wani lokacin ma zaki ga yaro ya taso ya ga gidansu ana wa'ensu abubuwa amma ya ce ya tsani wa'annan halayen ya ce ni ba zan taɓa yadda in yi tolerating wannan ba idan mace ce misali amma she is saying it consciously amma unconsciously a bayan mind ɗinta ta riga ya zama mata kaman a ce shi ne normal.
Ta yaya yanayin halin da mutum yake ciki yake kai ga yake kai shi ga ci zarafin wani?
Wato wannan abu ne da yake da hanyoyi da yawa hanyoyin da za a iya dubawa a ga an samu ci gaba ta irin wani abubuwan da suke damun mutane balle mata da yara a yanzu. Kuma abu daya mata ba su da yancin kansu Allah ya halicce mu mata da maza ya halicce mu duka kowa da yancinsa ya dora maza akan mata amma ba cewa mata ba su da yancinsu saboda haka dole mata a tashi a san me Allah ya ce me addinin mu yake koya mana ba abinda aka yi wasu suka gaya mana ne ba amma mutum yayi karatun nan yayi karatun addini shine ma mafi muhimmanci sannan karatun boko dan mace ta tashi ta yi karatu ta san yadda za ta fara haƙƙin kanta ta san yadda za ta fara haƙƙin ƴaƴanta da na iyalinta ta san yadda za ta iya zama riƙe aurenta zamantakewa aure in aure ne tun ma ba aure ne ta san yadda za ta iya riƙe kanta ta yi sana'a ta tsaya ta kare haƙƙinta ta kare na jama'a yadda za a samu zaman lafiya a samu ragin abubuwan nan da suke damun mu ko irin su fiyaɗe ɗin nan da yadda ake cusgunawa mata wasu lokuta ana hana su yin abubuwan da ya dace su.
A nan za mu ta sa'aya a cikin shirin ciwon ƴamace a yau sai a tara da mu a makon gobe domin cigaban wannan hirar. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu sai wacce ta daidaita mana sauti Julie Leather's question ni Aisha Mu'azu nake cewa a kasance lafiya.
Sai kuma rahotonmu na musamman a wannan makon.
Al'amarin tsaro a Najeriya sai du'a'i domin ga dukkan alamu lamarin ya gagari kundila. Aiya cewa haka ne domin ganin yadda lamarin ya tashi daga tara hanya da kuma sace fasinjoji ya zuwa har cikin gidan mutane ake binsu ana sace su. Kara da karau yau an waye gari lamarin ya kai ga sace 'yan makarantun sakandare. Shin ina za mu sanya kanmu? Wannan sata na ta'addanci ta shafi iyayen ƙasa wato sarakuna har guda hudu, sarakuna biyu a jihar Zamfara, ɗaya a hanyar Kaduna, sannan kuma daya a can wajen tsakanin hanyar nasara wanda har cikin masallaci suka bi shi suka sace shi wannan abin gwanin ban haushi da ban kunya mako guda kenan da aka je makarantar sakandare ta kimiyya aka sace ɗaliban kuma bayan da suka yi kwana shida a hannun mahara aka ceto su kuma kwana biyu da aka sada su da iyalansu sai kuma wasu daban suka sace ɗaliban islamiyya waɗanda suka dawo daga wajen bikin maulidi kamar yadda kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina SP Gambo Isa ya shaida mani
da misalin karfe 9:30 mun samu labarin cewa barayi 'yan bindiga sun kai hari wani gari da ake cewa dan baure a ƙaramin kwakwutuwa da suka saci mutum kuma suka kore shanu guda 10 lokacin da aka dawo za su yi fitaji mun samu labarin cewa sun cire 'yan mata waɗanda yake na makarantar islamiyya ne wanda suka taso daga bulidi a ƙaramin kuma ɗan dume daga wata uba da ake ce mata unguwar alkasu kuma za su koma gida a Bakuta a wannan barayi sai yake cibin da waɗannan 'yan mata kuma kamar sun ga banza ta faɗi suna so su sace su bi awon gaba da su saboda haka bibiyo na dandume da area commander sun samu labari kuma nan da na aka yi gangami da 'yan sanda da sojoji kai har ba da 'yan vigilante wanda aka je kuma aka yi musayar wuta aka da waɗannan barayi wace waɗannan 'yan mata waɗannan 'yan mata sun kai kimanin su 80 an kwace su
ɗaliban da abin ya shafa waɗanda na suturta sunansu sabili da dalilan tsaro sun yi mana bayani.
To abin da ya faru mun je maulidi ungo alkasu mun je lafiya to wajen dawowa ne muka ido wa'innan miyagun mutane a nan kan hanyar ungo alkasu ɗin mun dawo nan gab da mahuta idan kuma muka ga su sun sama tsakiya sun zagaye mu gaban mu ga su nan bayan mu masu ne ihun madigas kawai sai ɗaya ya ɗaga bindiga ya ce mana gaban mu kowa ya kwakwanta mu kuma kawai sai muka firgita sai muka babbar cikin daji sai muka yi ta gudu wasu ka dangara da tsaya cikin danni wasu kuma jikin bukka Allah ya sa in ji hannu kuɓuta na dinga gudu cikin daji ba san inda nake yi ba sai dai kawai daga nan gefen gari.
Mun je garin lafiya-lafiya wajen dawowa ne kuma yi abin suka tare mu suka samu a tsakiya suka kama wasu amma sun sake su daga nan mu kuma muka ta barkawa cikin daji cikin dannin masara nan muka kwana sai daga nan safiya na yi da asusuba muka dawo gida.
Kazalika malamin su shi ma ya ƙara haske.
Daidai wajen maraba hanya inda ake so maraba hanya kufa mai tsamiya daidai wajen iyakar Labi to nan muka haɗu da su sun mana kewaye su da dama haka suka kewaye mu kowannen su jera ce da bindigi nan suka ce mana duk mu haɗu waje guda na ganin muna da yawa to sai na ce ma yaran duk mu tarwatse tarwatse wanda muka yi shi ya ba mu dama da suka rasa yadda za su yi controlling din mu wannan abin ya jaza wasu mu da dama yaran suka shiga bukkoki suka ɓoɓɓoye dama sun a'anshe mana wayoyin mu lalle mu da ɗaliban gaba ɗaya mu 86 mu huɗu mun makaranta.
Sani Shabi Malumfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Just
da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri, wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim Ka'almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.